أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرون دخل قوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدقو دتريه دول ثلاثين دبيو ودتيديدي da 24 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi a darasi na 23 kenan jiya darasin muraja'a ne saboda haka ana tafsiri wannan 23 ne za mu tashi aya ta 5 a cikin suratul an'am insha Allah kafin in fara karanto da tambayoyi akwai tambayar da akai dangane da ka'ida dangane da wato abubuwa da suke sanya maye da kuma da wato bambanci tsakanin giya da kamar wato ganye na cewar giya tana hukunta haddi amma ganye baya hukunta haddi sai dai ta'zir nace akwai ka'ida da Imam Al-Qarati ya kawo a cikin littafin sa Al-Furuq nace zan kawo kulasar abin da ya ambata a ciki yace fa wato wannan littafin Al-Furuq wato abubuwa ne da suke kama da juna amma kuma hukuncin su yake bambanta wanda suna yana daga cikin fannin ilimin fiqh da ake ce masa al-ashbah wan nadha'ir abubuwa da suke kama da juna ko kuma suka zamanto suka yi kishi da juna wanda yake na ɗaya daga cikin wato zubda kulasar tataccen ilimin fiqh to Imam Al-Qarati ya kawo ka'ida ta 40 yace al-farqu baina qa'idatil muskirat وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات بمبنشي تكانن أبن ديكي سن يماي دا أبن ديكي سن يبتشي دا أبن ديكي قرآن الدحن كلي يا كاو بمبنشي تكانن ودنن يتي ديوا ونن ينا ديوا معلمي أبن ينا ديكي شي مسو تو بمبنشي تكانن ونن شيني تي ور دكان أبن ديكي dukkan abin da yake zai gusar da ji da gani da ji da gani da shafa da dandano da kanshi wannan mufsid ne shine kamar abin da ake sanyawa a cikin abin da ake sanyawa yake gusar da tunanin mutum yake gusar da jinsa ihsasinsa har ai masa operation kamar wato anesthesia idan ya zamanto kuwa baya gusar da ji baya gusar da gani baya gusar da dandano da sauransu to wannan idan ya zamanto akwai farin ciki da annashawa to wannan shine muskir shine mai sanya maye idan kuma ya zamanto babu farin ciki kawai yana gusar da hankali ne ba tare da annashawa da farin ciki da jin dadi ba da daukaka da jin izza to wannan shine al wato wannan shine al mufsid na farkon wanda yake gusar da al wato al hawas shine al wato al muraqqid ko al murqid to bambanci yace a wajen hukunci wanda yake shine muhimmi a nan wajen dukkan abin da yake sanya maye hukuncin sa ya kadaita da hukuncin abubuwa guda uku wanda sauran abubuwan ba su da wannan hukuncin na farko ahkamul had haddi akan abin da yake sanya maye ne akan giya hukuncin najasa wajen malaman da suke cewa najasa ce giya ya kaita da najasa da ita giyar ne amma kamar cocaine da sauransu ba a hukunci da kan cewa hodan najasa ce sannan haramcin kadan daga ciki koda baya sanya maye wannan ya keɓanta da wato giya ne abin da yake ba zai sanya maye ba ko da idan wato abin da yake sanya maye kadan din sa bai halatta ba wai sai abin da yake sanya maye ne bai halatta ba alal misali wani zai iya cewa bari ya dan sha giya yar kadan wanda yake za ta sa masa dumin jiki kamar inda ake tsananin sanyi a Rasha sai su dan sha yar whiskey yar kadan ba wanda ba ta bugar ba to wannan ya halatta tunda bai sha abin da zai bugar da shi ba dan kadan ne ya sha kawai dan ya masa maganin dan ya bashi dumin jiki to wannan haramun ne amma abin da yake ba muskir ba kamar kamar wato kenan sauran abubuwan da suke muhaddirat sauran abubuwan da suke gusar da da suke rufe hankali idan abun bai kai wanda zai rufe hankali ba ba haramun bane idan abun bai kai wanda zai gusar da hankali ba ba haramun bane sai dai idan ya zamanto shan dan kadan din zai kai ya zuwa ga ya zamanto ya dawoma akan sha dan kadan yake sha kamar wadan kusan wannan wani sabon abu ne da suka fito da shi a kasashen Ingila cewa za su ba a kasashen wadansu daga cikin kasashen Turai Ingila ma suna cewa a kasashe ban sani ba ko sun fara amma dai a Netherlands da Denmark suna da wannan cewa za a iya sayar ma da mutum ganye hashish dan kadan wanda ba zai sanya shi maye ba za a iya sayar da shi dan hana sayar da shi din shine yake sanya shi yake tsada kuma shine yake sanya shi ake sha har ya zamanto mutum ya zamanto masa jiki to wannan duk da malaman fiqh sun ce abinda yake ba zai sa maye ba na irin waɗannan wanda ba giya ba shi ba haramun bane amma idan zai kai ya zuwa ga al-idman mutum ya zamanto addict ya zamanto ya riga ya shiga jinin sa dole sai yayi haka kuma wanda yake zai kai shi zuwa ga daukan babban to wannan sai a rufe shi shi ma wannan ta babu saddar dariya to kusan jama'irin malamai sun tafi akan cewar al-mukhaddirat wato abubuwan da suke sanya suke gusar da hankali kamar su ganye kamar su cocaine babu haddi akan su amma akwai ta'ziri wanda ta'zir din yana komawa ya zuwa ga ijtihadin shugaba na musulmi ijtihadin alqali alqali zai iya ijtihadi ya sanya ukubar da za a yi ma wanda aka ga yana shan ganye ko aka ga yana shan sholusho ya sanya ukubar ta fita shan giya ma zai iya yin wannan bisa ijtihadi saboda ganin girman barnar da kuma ganin yawan a laifin da ake yi ijtihadi ne aka bar ma wato mai hukunci ya ijtihadin sa a wannan babin illa hashish duk da jama'irin malamai sun tafi akan cewa babu haddi akan ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akan cewa ita hashish za a yi mata haddi irin na giya saboda me saboda yadda take auren mutum kamar yadda giya take auren mutum ne to wanda yake kuma banda hashish ma akwai sauran abubuwa wanda suke da wannan dabi'a kamar su cocaine ita cocaine ma har ta fi ma hashish ne saboda haka shi a wajensa za a yi mata akwai haddi kamar haddin giya wato shine bulala 80 sauran malamai kuma sun ce a ta'zir za a yi kuma daukan hukuncin ta'zir din shine aula dan ta'zir za a iya kaddara shi gurgurdan irin barnar da al'umma take fuskanta daga irin waɗannan abubuwa din shi ko haddi ba kai saka ƙara ba ba kai saka rage ba to kuma haddin Allah ya zo ne akan giya kuma ka'ida ce ta malamai kan cewa al-hudud wal kaffarat qiyasi baya shiga musu ba a qiyasi akan haddi ba a qiyasi wajen kaffara ba a qiyasi wajen taqdir na shari'a abubuwan da shari'a ta kaddara su ba a qiyasi daga ciki shine kamar irin su miqati kamar lokacin sallah kamar adadin rak'o'in sallah duk waɗannan qiyasi baya shiga su saboda illa ce wanda take ba a san dalilin da yasa shari'a wato babban fuskanci menene hikimar da Allah madaukakin sarki ya kaddara su da yanda ya kaddara su ba abu na biyu shine dangane da wanda bai samu raka'a tare da liman ba al-masbuq cewa idan liman ya zamanto ya sujada qabli ba zai bi shi a sujada qabli ba sai ya tashi cika sallar sa to ina jin wannan ya dan yi ma wadansu iskal dan har wani ya rubuto min text cewa in akai haka kenan ya zama wan liman bayan kuma gashi an haramta ma mutum ya zamanto wan liman wato ya tashi ya kawo abin da ya rasa kafin liman ya sallama to ban san su yana ganin to kenan zai zauna ne ya jira shi ko zai jira kabli tare da shi tunda ne bai samu raka'a tare da shi ba bai samu hukuncin sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan ma al-imam faqad adraka as-salah bai samu hukuncin sallah tare da liman ba tunda bai samu hukuncin sallah ba da wani dalilin zai yi sujudu sahwi to malikiya sun yi nassi akan cewa idan mutum da bai samu raka'a ba ya bi liman a cikin sujada qabli ko ba'di sallarsa ta bace nassin mukhtasar ne ban sani ba ko zan kawo muku na ban haddace shi ba amma nasin mukhtasar ne cewa al-masbuq idan yayi mutaba'al liman a cikin sujada qabli ko ba'di yana atifi akan abubuwan da suke bata sallah yace masbuqi wato masbuq shine wanda bai samu farkon sallah tare da liman ba idan ya bi liman sujada qabli ko sujada ba'di in dai bai samu raka'a tare da shi ba to sallarsa ta baci saboda haka abinda zai yi a nan wajen shine tunda ya da yin sujada qabli ya san cewa ya gama sallah wannan abin da yake kawowa yana kawo targhiman lishaytan ne yana turmuza hancin shaytan ne saboda haka sai ya tashi sallar salliman ta cika sai ya tashi ya ci gaba da kawo sallarsa kuma ba zai yi sujada qabli din ba daga baya idan da kamar a ce inda sujada ba'di ce shine ba zai bi shi ba sai ya tashi wato in ya samu raka'a daya sai ya tashi ya kawo abin da ya rasa sannan ya sujada ba'di bayan liman in kuwa qabli ne ya bi shi idan dai har ya samu raka'a amma idan bai samu raka'a ba ba zai bi liman a cikin sujada qabli ba wannan shine mazhabar Imam Malik kuma yana daga cikin mufradat na mazhabar Imam Malik sauran malamai Maliki Shafi'iyya da Hanafiya da Hanabila sun ce idan dai mutum ya samu rukuni tare da liman ko sujada ɗaya ce ya samu daga cikin sujudul qabli sujada qabli ko ba'di to ta lubince shi sai yayi saboda su kuma sun dubi inda ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu wannan shi ne dalilin su mazhaban malikiya kuwa shine man adraka ma al-imami raka'atan faqad adraka as-salah saboda haka kowannen su ya kafa hujja da hadisai da abubuwan da wannan hadisai suke nunawa hujjar Imam Malik a fahimta ta tafi karfi a wannan babu saboda haka idan mutum bai samu raka'a tare da liman ba ba zai bishi a cikin sujada qabli ba ba zai bishi a cikin sujada ba'di ba bal dai miƙe ne ya cika sallarsa sawa'un qabli yake ko ba'di yake yi wallahu ta'ala a'lam na'am mafhum ne nafsi da aka ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi to wannan an ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi ya bai riga ya zamanto liman bai riga ya zamanto masa liman ba tunda bai idrakin sallah tare da shi ba man adraka raka'atan ma al-imam faqad adraka as-salah to shi wanda sam lam yudrik as-salah sahih mafhum ne mafhumi ne kuma al-mantuq muqaddamun ala mafhum to amma shi ma innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi tatbiqin sa akan halin al-ma'mum wanda a tatbiqin sa akan halin masbuq a wajen sujudu sahu shi ma bil mafhum ne ba nafsi bane ba mantuq bane yace wanda yake ya zamanto al-masbuq zai bi imam a cikin zai yi itimami a cikin sujudu sahu an yi kiyasin sujudu sahu akan sauran arkanus salah kamar yanda zai mutaba'arsa a cikin arkanus salah haka zai mutaba'arsa a cikin sujudu sahu saboda haka abinan ba dalil ne bil mantuq ba dalili ne wato dalili ne da mafhum sai dai mafhumul muwafaqa sahih akwai sabani mafhumul muwafaqa shine aula ko kuma mafhumul mukhalafa da shi malikiya suke hujja su kuma al-jumhur sun yi hujja da mafhumul muwafaqa domin suna cewa babu bambanci tsakanin sujudu sahwi da sauran arkanus salah saboda haka mafhum ne bi nafil farig da nuna cewa babu bambanci tsakanin su mafhumul muwafaqa ne to wannan matsala ce usuliya shin wani mafhum ne yafi karfi al-muwafaqa ko al-mukhalafa saboda haka indai ka duba za ka gare tunda matsala ce wanda yake babu nafsi la'alla duban cewar hukuncin sallah din bai lizimci al-masbuq ba ni wannan shi nake ganin al-aula wallahu ta'ala a'lam sannan sauran tambayoyi kafin tambayoyi akwai bukatu na yan uwa waɗanda su ma mutaya su da addu'a akwai waɗanda suke sun kama mashru'i wato na abin nan din bukata wanda take ta muhalli wanda suke kokarin su kammala muhallin su da kuma wanda suke kokarin su kammala wata muhimmiyar abu a cikin rayuwa wanda yake yana da cikin daruriyat da Allah kada a manta su a cikin addu'a kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan majalisi da Allah madaukakin sarki ya yassare musu ya yassare mana dukkan mu gabaki ɗayan mu biyan bukatun mu wallahu ta'ala ala dalika kadir wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in menene hukuncin wanda ya sha ruwa bayan ladan ya gama kiran sallah da wasu mintuna a watan azumi? Eh, wannan akwai tafsil. Idan ladan din yana kiran sallah bisa sanin bisa cewa daga zarar alfijir ya keto yake kiran sallah yanda aka faɗa a cikin agogo, an ce a agogo karfe 5 saura minti 2 daidai lokacin zai tashi kiran sallah, to wannan duk wanda ya sha ruwa bayan ya san ladanin ga lokacin da yake kiran sallah, sannan ya sha ruwa bayan ladanin ya riga yayi kiran sallah, wato bayan ya tabbatar alfijir ya fito kenan, to wannan ya ganganta karya azumi, ya ganganta karya azumi, don haka wannan zai rama azumi sannan kuma zai yi kafara. Amma wanda yake yana ya san cewa ladanin yana kiran sallah kafin hudowa alfijir, dan saboda ya ihtiyabi, akwai ladan da yakan yi haka duk da yake kuskure ne, wanda ya kiran sallah kafin lokacin da alfijir zai fito yayi kuskure, to idan yayi haka ne dan saboda kada dan saboda ya maganin wadansu, to anan wajen sai ya zamanto cewar zai tsaya akan al-asl, yana nan akan hukuncin dare, dan haka ƙara mintunan da yayi wannan ba zai zamanto ya bata azuminsa ba. Mun san cewa mutumin da yake shakka akan hudowa alfijir, idan ya sha ruwa ya bayyana cewa ya sha ruwa ne ko ya ci abinci bayan hudowa alfijir, wannan ba zai rama azumi ba, domin yana tare da al-asl. Al-asl baqa'ul layl, cikin dare yake, kuma ba a tafiya ya zuwa ga ba a kawar da yaqini da shakka, yana da yaqini cewa cikin dare yake alfijir ya fito, wannan shakka yake. Haka zalika idan yana shakka, idan bai san tsarin ladanin ba, shin ladanin nan da yake sallah yana kiran sallah ne kafin fitowa alfijir, daidai fitowa alfijir ko bayan fitowa alfijir, to shi ma wannan idan yana shakka zai dauki hukuncin halin mai shakka, shi ma wannan azuminsa ba zai baci ba. Kuma ni a fahimta ta tunda yanzu yanda yanayin ketowa alfijir ya zamanto mutane babu ilimin, ko kuma yanda yanayin garin ya zamanto saboda hasken fitila ba za a iya ganin hudowa alfijir ba, da dogayen gininnika da ake da su ba za a iya ganin hudowa alfijir ba a bisa haƙiƙaninsa. Kuma mutane ana amfani da agogo, kuma agogon nan an assasa lokacin sallah din nan da na kalanda da na agogo da ake yi a bisa lissafi wanda malamai suka yi itimadinsa. In ma lissafi bisa ka'idar kalandar Ummul Qura, a bisa yawanci a bisa madhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal, wa in ma bisa tsarin Azhar a bisa madhabar Imam Shafi'i, ko bisa yanda ƴan North America suke yi, ƴan America ta arewa, wanda yawanci waɗansu suna amfani da ka'idar lissafin madhabar Imam Abu Hanifa, yawanci lissafin shi ne daga wani digiri ne na kwanciyar rana a ƙasan sassa alfijir yake fitowa, daga 17 ne ko 17 da rabi ko 18 ko 18 da rabi ko 19 ko kaiwo ƙasa 16 da rabi 16 15 wani digiri ne zai iya sanyawa a ga alfijir, to wannan shine mahallin ijtihadi. Kuma a gaskiya wani lokaci wannan yana sa sabanin ya zama to mai yalwar gaske. Yanzu alal misali yau da safen nan a Port Harcourt, a bisa ni yanda agogo na ya nuna min alfijir yana fitowa karfe 5:11, saboda Goslo za mu shigo jirgi an ce mota za ta zo ta kai mu airport karfe 5, muna jin tsoron cewar idan muka kai airport watakila kafin mu kai filin jirgin sama lokaci zai kure na sallar asuba, mu kai filin jirgin sama wato lokacin sallar asuba ya fita, to za mu tsaya mu sallah ne, ya kamata mu tsaya mu sallah a hotel, to mu kai sallah karfe 5:13, ni da karfe 5:13 bisa abinda agogo ya ce. Daga cikinmu akwai wani shi ya je ya danna computer sa, sai yayi amfani bai tsaya ya duba cewar lissafin yana da wani nau'in lissafi zai yi ba. Yawanci ni duk lissafin da nake amfani da shi na lokacin takwim din ummul qura wanda yake shine abinda mazhaban yawanci lissafin mazhaban malikiya yake akai, shi sai yayi amfani da na America ta kudu, sai aka nuna America ta arewa, sai agogon sa computer sai ta nuna masa alfijir yana fitowa karfe 5 da rabi, bambancin wajen minti 20 kenan. Saboda haka ya tsaya yana jiran sai 5 da rabi tayi sannan zai salla asuba, karfe 5 da minti 25 ya sharuwa, da yazo sai yace masa, yace ai abin da yasa yayi jinkiri saboda yana jira ne sai 5 da rabi tayi sannan yayi salla asuba. Lokacin ku da ya salla asuba gari gashi na ya so mu zaman towa sha. Saboda haka sai ta yanzu shi ya azumin sa karfe 5:25 sai da ya sha ruwa, yace ya nuna min computer ga abinda computer ta ce, yace eh to kana da uzuri saboda kai istihadi, to amma da ya nuna sai ya je a shi lissafin da ya tano America yace to a nan istihadin ka gurbatacce ne domin baka isa matuka ba wajen sanin hukunci, kamata yake bi diddigi ka san wani method zaka wani usuli zaka yi amfani da shi. Saboda haka anan wajen akwai wato kusuri wajen ijtihadi, idan ne ijtihadi ya tabbata kan cewa yayi kusuri a cikin ijtihadin sa, to anan wajen ba zai a dauke masa wannan kusurin da yayi ba, dan haka sai ya zaman to kan cewa nake masa al'aula abin karama azumin ka. To tunda ana da wannan lissafi, idan mutum yayi bakin kokarin sa wajen bin irin waɗannan abubuwa din ko ba zai iya duba alfijir ba, ba zai iya fitowa ya duba alfijir ba, to ya amfani da kalanda, ya amfani da kalanda ya zamanto muqallid ne, an yadda mutum ya zamanto muqallid a wajen sha'anin lokaci, idan ba shi da ba zai iya ijtihadi ba, idan zai iya ijtihadi bai halatta yayi taqlid ba, saboda ka'idar da malamai tace al-qudratu 'alal yaqin tamna'u min adh-dhann, idan kana da ikon kai yaqini to ba za ka yi zato ba, haka zalika idan kana da ikon kai zato to ba za ka bi taqlidi ba, ce taqlidi shine ka bi kaulin mutum ba tare da dalili ba. Kalanda ta ce karfe 5 sauran minti 2 ake shan ruwa, ya akai suka gano daraja 15 suka dauka, 17 suka dauka, 18 suka dauka, wannan ba za ka iya sanin menene tasirin wannan ba, kai taqlidi. Amma idan kana da kudura alal yaqin to da halatta kai taqlidi ba, to dan haka kuma taqlidin nan in mutum zai taqlidi akwai ijtihadi da zaka yi, shine a cikin wanda zaka yi taqlidi wanne ya cancanta kai mai wanne ya cancanta kai mai taqlidi din nan ijtihadi dole sai kai kalanda zaka bi, kuma kalandar ta hukumar shari'a zaka bi ko kuwa ta timing committee zaka bi ko kuwa ta abin nan ta miskeli zaka bi ko kuwa ladanin masallacin alfurqan zaka bi ko ladanin masallacin juma'a ko wani wannan ijtihadi ne wanda yake duk mai taqlidi sai yayi to menene aula kai taqlidi da ladan wanda shi ma taqlidi yake da kalanda ba duban alfijir yake ba, ko kai taqlidi da kalanda, kai taqlidi da to in ka tashi taqlidi da kalanda da wacce zaka yi ni dai ban ce ba al'aula tunda dukkan su shi yasa zaka ga masu yawan irin wanda suke bayyana lokacin sallah a cikin internet za ka ga suna cewa lokacin sallar nan ka kara ko ka rage da minti 3 zuwa 4 haka zalika na agoguna, agogo wanda yake da lokacin sallah suna fada a cikin littafin cewa wannan lokacin sallah da aka fada za su sha bamban da tsari ko ragin minti 4 zuwa 5 za ka ga suna fadan wannan. To al-ihtiyat shi yasa ake son kai ihtiyat, an ce alfijir yana fitowa karfe 5 sauran minti 8 sauran minti 2 alal misali, to kai kasa da minti 5 karfe 5 sauran minti sauran minti 3 kenan ko takwas ka dauke biyar uku kenan afwan saura mun karfe biyar saura minti bakwai kaiwo kasa tunda an ce biyar da 4:58 shine lokacin alfijir yake fitowa to sai ka dauke biyar kace 4:53 kenan 4:53 alal aqalla duk sabanin kanan da sunnan za ka ga sun shiga cikin wannan kasa ko sama da haka yawanci sabanin kanan da sunnan haka yake ko a hukumar shari'a lokacin da muke kalanda ta wannan shekarar lokacin da ake yin kalanda an samu bambanci tsakanin lissafin da da tsakanin lissafin gidan miskeli da na falaki da kuma lissafin waɗansu website na a cikin computer wanda aka kawo wanda na website na in ka hada shi da na agogo da na ummul qura za ka ga su yayi daidai amma kuma ya saba da na miskeli da na falaki inda sabanin yake minti 2 minti 3 har zuwa minti 5 muka ce wannan bisa al'ada wannan yana faruwa amma yayin da lissafin ya zama to bambancin wajen minti 20 musamman a lokacin sallar la'asar wannan ya faru a lokacin sallar la'asar ne aka samu wannan to muka ce sai a koma a duba ayi ta dikiki a gani yaya aka samu wannan bambanci in har ya kai minti 20 dole bambancin nan akwai dalilin da dole akwai kuskure imma a cikin na ɗaya daga ciki wa imma a cikin na shi website to da suka koma suka ce bambanci ne na waɗansu qawaid da kuma kan cewa lissafin da suke yi lissafi ne wanda yake lokacin ba fara amfani da computer ba saboda haka suka dawo suka ce su ma na computer din ya sun ga nasu din ya dace da na computer saboda haka a waɗannan watanni wanda watanni ne ayyanannu a cikin shekara saboda haka suka dauko wannan suka sanya yanda yake na cikin computer din saboda haka idan za ka yi amfani da calendar ka rinka bada wannan grace din kari da ragi da minti 5 dan ka zamanto kai ihtiyar saboda haka idan aka ce lokacin sallah lokacin alfijir karfe 5 ne to bisa ka'idar sarkin ladanan Madina sarkin ladanan masallacin Harami shi in yi calendar sa zai ce lokacin imsak karfe minti 15 kafin lokacin fitowa alfijir dan haka a calendar ta sama baya fadan lokacin alfijir baya rubuta lokacin fitowa alfijir sai dai ka ji yayi kiran sallah lokacin alfijir din zai ga maka lokacin imsak ne kawai saboda haka maimakon a cikin calendar a ce maka karfe 5 shine a cikin watan Ramadan sai a ce maka karfe 5 saura kwata saboda haka in kana da calendar da dama kuma gashi nan yana raba ta duk farkon wata za ka ga ana ta raba ta kyauta a cikin harami sarkin ladanan Madina haka yake rarrabawa kowa sai je ya liƙe a gida lokacin kama baki 5 saura kwata alal misali shi ko ba zai kira sallah ba sai bayan minti 15 da lokacin kajiya ka to kace mu kama baki 5 saura kwata kai kuma baka kira sallah ba har yanzu yace saboda kada kai ganganci saboda ihtiyati wato yin tsantseni ga iyakar Allah wannan wajibi ne kamar yadda yazo a hadisin Al-Hasan ibn Ali ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى تو الحمى دين شي ني kada kaje kusa da shingen dan in ka shiga kusa da shingen zaka ketare dan kada ka matsi lokacin da aka ce alfijir din yake yake ketowa dan in ka matsi lokacin zaka ketare shi ka tsaya cikin kafin lokacin wannan shine al-istibra'u lid-dini wal-irdh wanda ya haka ya tsira da addinin sa ya tsira da mutuncin sa to ka zamanto mai ihtiyadi a cikin shari'a ka zamanto mai ihtiyadi ba mai ganganci ba kuma da yawa waɗansu suna amfani da hadisin Hudhaifa cewar idan mutum yaji ana kiran sallah kuma alhali al-ina'u wal-ina'u fi yadihi ƙwarya tana hannunsa to kada ya ajiye har sai ya gama biyan bukatarsa to wani fa ba kawai yana cikin shan ruwan bane ya zube an zube masa plate din abinci ne ya so mace ya ji an kira sallah saboda haka sai ya gama wannan ko yana cikin sha ne yana cikin sha ba a ce ya amayar ba ya gama shan amma ba a ce ka ci gaba da cin abinci ba bayan kana gani alfijir ya fito wannan shine fatoyin Sheikh bin Baz sun yi ta tahdhir akan wannan Allah ya ji kansu akan cewar mutane suna tawassu'i a cikin wannan babin kuma suna daukan hadisin ba a babinsa ba wai idan mutum ya ci abinda wai zai sai masa da kishirwa kamar doya ko dambu ko me ko dambu ehe wanda yake zai to wai zai iya shan ruwa wato azumin ya zaman to ya wato ya sha ruwa ya azumin ci kenan banda na sha na'am ruksa ake mata to ai ku daina wato in kun ji irin wannan maganar albatil ai bayyane yake Allah ta'ala ya hada ci tare da sha wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl cika azumi kishiyar kulu washrabu ne to shi ko wannan cewa yake azumi din kawai da azumi daga ci amma banda azumi daga sha azumin moda to babu shi a cikin shari'a to sai dai ku yi hakuri gaskiya mu samu mai karatu akwai tambayoyi tambaya ɗaya kawai muka ansa sai Allah ya kai mu gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
الله تعالى يقول فقد كذبوا بالحق تو hakika sun karyata gaskiya lamma ja'ahum yayin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarurrukan abubuwan ta wato fassarar abubuwan da suka kasance suna wato yin izgili da shi zai zo musu alhaqqu anan wajen an ce shine alqur'ani sun karyata alqur'ani yayin da ya zo musu wadansu malamai kuma suka fassara alhaqqu anan wajen da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo musu shine faqalu sahirun kazzab haka suka ce masa sahirun kazzab wannan dan dabo ne mai isa matuka wajen karya bayan kuma sun kira shi al-amin kuma suka kira shi makaryaci tanaqul to Allah ya ce sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu kuma hakika din alqur'ani gaskiya ne Allah ya sunta shi da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin du'a istiftah dinsa yake cewa anta al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kai ne gaskiya kuma zancenka wato al-qur'ani gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne saboda ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma wanda ya kareta shi ya kareta gaskiya to sai Allah ya yi musu to wannan bayanin halin su ne abinda suka yi kuma Allah bai musu sharri ba abu na farko da kafirai suka yi al-i'rab abu na biyu at-takdhib kareta gaskiya ko ne daga cikin su kafirci ne abu na uku da suka yi shine al-istihza izgili to bayan Allah ya bayyana abin da suka yi na nau'i na biyu na kafirci cewa sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu to sai Allah ya musu wa'id sai ban tsoro to fa sawfa ya'tihi da sannu anba'u ma abinda labarin abinda suka kasance suna izgili da shi zai zo musu me labarin Allah ya gaya musu abinda zai same su wato akibar mummunan akibar da za ta same su saboda karyatawa da suke daga ciki Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa sai huzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a ruguza taron su dan sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu Allah zai bashi nasara a kansu yace duk jama'a suka ce duk jama'an nan tamu duk jama'an nan tazu suka ce nahnu jami'un muntasir mu dinnan taro ne gabaki ɗaya mu masu taimakon juna saboda haka zamu yi nasara akan suna ganin suna cewa za su yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna alfahari da yawan su da yawan nan kuma ya ba su karfi sai Allah madaukakin sarki yace musu sai huzamul jam'u wannan taron naku za a ruguza shi ya rushe wayu walluna dubur su ansa ga takare da takare su wato su juya baya suna masu guduwa kuma abin da ya faru kenan ranar yakin badar to Allah ya ce labarin abin da suke aikata suke izgili da shi din zai zo musu dan suna izgili ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka zalika sun yi izgili da azzabaniya da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yace idan ya sake ganin sa yana sallah a gefen Ka'aba sai ya taka wuyansa zai zo yayin da yasjada ya taka wuyansa aka je ku aka gaya masa gai can yana yin sallah ya taho yana zuwa gab da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya zo sai aka ga arazane ya tsaya ya juya da baya a guje sai aka ce ya abul hakam me ya faru yace ai wani zautaccen raƙumi ya gani yaga da ya taka taki guda daya kun san raƙumi in ya haukace raƙumi in ya haukace yafi zaki ban tsoro yace haka ya ganshi ya tawo yayiwo kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika da ya kusanta da mala'ikun azaba sun kama shi da suka ji shine da suka ji cewar akwai wato su mala'ikun azaba mala'ikun wuta zabaniyawa su 19 ne sai yake izgi yake cewa haba yanzu ku Quraishu a rasa mutum da zai maganin wannan 19 wai 19 ne kawai ake magana a rasa cikin ku da zai maganin wannan 19 to shine Allah ta'ala ya ce wa maj'alna ashaban nari illa mala'ika ai masu gadin wutan ba 19 da kuke tsammani bane mala'iku ne saboda haka mala'ikun nan da suke izgili da su to wannan za su kama su din 19 za su gani sun ishe su ko ba su ishe su ba wannan a ranar alkiyama kenan nanan duniya sun gani to kuma cewar fasaufa wadda take ta tamfisi ce da sannu yayi ishara ga cewa abinda labarin abinda zai zo musu din nan na izgili da suke yi tun anan duniya ne kuma haka suka gani din tun anan duniya shi yasa da aka kakkashe su lokacin yakin Badr aka jefa su cikin rijiyar Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan su yace ya Walid bin Utba ya Hisham ibn al-Hakam ya Utba bin Rabi'a ya kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya su 7 din nan da suke izgili da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce inna kafainakal mustahdi'in min isar maka masu izgili a cikin suratul hijr yace inna kafainakal mustahdi'in Allah ya ce min isar maka masu maka izgili Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya kira sunayen su suna binne a cikin rijiyar Badr yace hal laqitum ma wa'adar hal ya ayat take ne wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da ubangijin ku ya muku kun same shi gaskiya shiru sai sabai suka ce ya rasulullahi ta yaya zaka kira su bayan sun zamanto mushi yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai ce to inni wajadtum ma wa'adani rabbi haqqan ni na samu alƙawarin da ubangiji na yi min gaskiya yayin alƙawari cewa inna kafainakal mustahdi'in min isar maka masu izgili gashi nan Allah ya isar muku ku kuma kun samu alƙawarin da Allah ya muku cewa ku ƴan wuta ne za ku shiga wuta kun samu alƙawarin haka ne shiru Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun fi ku ji abinda nake faɗa wannan baƙin ciki har na ina ya zamanto kan cewa yayin da mu'mine suke alfahari da albushir da Allah ya musu mun su Allah kai mana alƙawari ka cika mana su ko Allah ya musu narkon azaba kuma ya cika narkon azaban akan su to shine nan Allah ta'ala ya ce fasaufa wannan wato tahdid ne ban tsoro ne da sannu abinda labarin abinda suke izgili da shi zai zo musu kuma hakika ya zo musu to wannan menene fa'idar ta gare mu masu sauraro da muke kajin karatun alqur'ani yayin da kaji Allah yana ban tsoro to kasan cewa sha'anin Allah fa gaskiya ne ba ban tsoron wani wanda yake ba shi da iko bane ban tsoron mahalici ne wanda yake mai cikakken iko wanda ba wanda ya sai ya ije abin da yake saboda haka idan ya ban tsoro akan cewa zai ka dauke shi da zafi a cikin zuciyarka ka dauke shi da karfi domin Allah madaukakin sarki yayi makafirai alƙawari cewa za su gani kuma sun gani yace za su gani kuma sun gani fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un shikenan ja'ahu abin yazo musu saboda haka kun ga anan wajen aka ambata kafirai da sifofi guda uku na farko al-i'rab wanda muke bayanin sa a darasin mu na shekaran jiya na biyu at-takdib ƙaryata ayoyin Allah na uku kuma al-istihza wanda yafi kowanne tsanani shine al-istihza izgili domin izgili ya kunshi ƙaryatawa izgili ya kunshi ƙaryatawa me yake sa mutum yake izgili saboda ya ƙaryata bayan ya ƙaryata kuma yayi girman kai yana ganin kan cewar abin da ya ƙaryata din nan ba koman komai bane ya wulakanta shi ya tozarta shi dan haka yake izgili da shi kuma yawanci abin da yake taimakawa wajen izgili shine dan amshi yayin da ya zamanto kan cewar mutane suna yau mutum aishi ana ziga shi ta akhuduhu al-izzatu bil ithm sai izza ta laifi ta dauke shi ka duba ka gani ko irin masu rubutu da zagin addini a cikin jaridu za ka ga duk akwai irin waɗannan wanda suke musu tafi daga baya manya-manyan kafiran da za su ce musu irin ku muke so ku ne masu tunani ku ne masu fito ku ne masu amfani da kwakwalwarku ba waɗanda wato zafin tunani na addini ya je ya ɓata musu tunani da kwakwalwa ba ka ji har musulmi suke gaya mu don aka samu irin wa'annan musulmin wanda za su rinka izgili da addini su rinka zagin addini kaga in sun yi din shikenan sai a kafa ai dariya wato lallai mu kiyayi mu yi zance da zai nishaɗantar da mutane su ji daɗin abin da muke faɗa akwai waɗansu wanda Allah ya darbce su da wannan ba abin da suke so irin su faɗi zance don su burge don a tafa musu don su ƙayatar tun suna faɗan gaskiya sai ga sun soma faɗan ƙarya to tun suna faɗan ƙarya in ya zamanto ƙaryar ba ta burgewa sai an yi abin da sai ga shaitan ya zo ya ɗiga su har sai ka ga sun je sun tsokano abin da yake ya fi ƙarfinsu su zo su faɗi abin da yake Allah maɗaukakin sarki zai fushi da su su yi izgili da addini in ku mutum ya yi izgili da alama ɗaya daga cikin alamomin addini ya kafirta alama ɗaya ya yi izgili da shi gemun nan da take sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kai izgili da shi ka kafirta ko sunnar ɗage wando kai izgili da wannan sunnar ka kafirta duk wani abu na addini in kai izgili da shi ka kafirta domin ka zamanto da kai da kafirai babu bambanci abinda kafirai suke yi kenan saboda haka lallai mu kiyayi koyi da kafirai a cikin wannan sawawun a cikin i'rab ya zamanto ba mu ba sauraron alqur'ani ba jin wa'azi ko kuma ƙaryatawa mutum ya bugi ƙirji ya ce a shi wallahi bai yadda da wannan ba kamar yadda aka ce wani malami ya je ya karanta maganganun ƴan mu'tazila akan batun kaddara cewa ta yaya za a yi tunda an ce mutum kaddararsa da ikonsa duk yana hannun Allah to kuma ta yaya za a yi in aka ce yayi abu a ce za a je a sa shi a wuta wannan ai zalunci ne ai wallahi zalunci ne shikenan sai ya tafi akan wannan ka kira abin da Allah ya yi shine zalunci wai kaddara shine zalunci bayan rashin fahimta ce fa wannan ba bigiran mai bayanin abin da din kaddara bane to ka ce za ka yi irin wannan subutar baki ka ce za ka yi irin wannan subul da baka ka faɗa to wannan sai ka rasa abin da yafi komai kima a wajenka shine imaninka sannan wanda yafi kowanne kuma hatsari shine izgili al-istihza Allah ya kashe mu
alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلو فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
نعم الله تعالى ya bamu labarin halin mushrikai wajen yanda wato ya bamu labarin mushrikai da irin yadda Allah ta'ala yake kiran su ya janyo hankalin su dan si izna si imani. Allah yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn shin basila akari ba arru'ya anan wajen ru'ya alqalbiya ce wato basu duba da zuciyar su ba basu lura ba basu ila akari ba kam ahlakna min qablihim min qarni da yawa wadanda muka halakar da su na daga qarni wato sune al'umomin mutane makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan kasa wato at-tamkin shine ba da iko mun ba su iko a bayan kasa sun mallaki kasa ma lam numakkin lakum mallakar kasar da suka yi irin mallakar da bamu mallakar da ita gare ku ba ku quraishu wa arsalna samaa alaihim midrara muka sanya ruwan sama yana farara a gare su da yawa lokaci bayan lokaci waja'alna alhana anhara tajri min tahtihim muka sanya koramuna gudana karkashin su fa ahlaknahum bidhunubihim amma sai muka halakar da su bidhunubihim bisababi dhunubihim saboda zinuban da suke aikatawa ga Allah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halici wata wadansu kuma wato jama'un na mutane daban ba su ba rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya wato wannan kira ne da Allah ta'ala yake makafirai kan su izina kan abin da yake sun sani domin kafirai sun san labarin mushrikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san labarin Adawa sun san labarin Samud suna zuwa Yemen kuma suna ganin labarin Adu abu ne wanda yake sananne a can Samud kuwa in dai za su tafi Syria in za su tafi Sham sai sun keta ta birnin sai sun keta ta diyaru Samud wanda hayyan suna nan Mada'in Salih hayyan suna nan tafiyar kilomita 500 daga Madina a hanyar ka ta zuwa Tabuk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta nan da lokacin da zai je Tabuk har yake cewa kada wanda ya shiga wajen face yana kuka ko kuma yana kirkiro kuka kuma yace kada wani ya sha daga idaniyar ruwan da ke wajen har sai ya zo shine saboda ka suna wucewa ta nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilu kuna wuce musu da safe da daddare ma kuna wucewa to shine Allah yake kiran su kan cewa su yi izina kuma labarin Samud da Ad sananne ne kan cewa Allah ya halaka su halaka ce ta zo musu da ta gama da su gabaki daya kamar dai su Samud gabaki daya ga alamar gidajen su nan Allah bai rusa garin ba ya kyale garuruwan a cikin gidajen su mala'ika Jibril ya musu kururuwa duk suka sandare sai gawar a cikin gidajen ga gidajen suna nan gidajen da suka yi a cikin dutse suka fafe dutse suka yi gida ga alamar su nan Allah ya bari aya ga kowa domin mutane su gani kuma labarin abu ne wanda yake sananne a cikin abinda wato labarin yana daga cikin abu wanda yake ya shahara a cikin kasashen Larabawa shi yasa nan Allah ta'ala yake janyo hankalin su ga abinda yake sananne ne gare su basu gani ba inda kamar a ce abu ne wanda ake gaya musu basu taba sanin sa ba da haka ba za a ce musu me yasa basu la'akari da wannan ba amma abu ne wanda yake sanannen labari ne kisar Adu da Samud sananne ne da haka ma haka zalika ashabur ras shi ma wannan abu ne wanda yake baya cikin Bible Isa Adu da Samud da ashabur ras ba sa cikin Bible ballantana a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yake kofo yake gaya mutane in kuma da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Bible ya rubuta Al-Qur'ani ina ya samu labarin Adu da Samud dan dai baya da asabur baya cikin Bible. To Allah ta'ala yace me yasa ba za su yi izina da wato waɗanda Allah ya halakar da su da yawa ba na daga ƙarni alqarn abinda ake cewa qarn daga al-iqtiran ne haduwa wato mutane wanda zamani daya ya hada su mutane wanda zamani daya ya hada su shine ma'anarsa a lugha a wajen malaman hadith sun dauke shi shekara 100 kuma yawanci shine abinda yawanci malaman tarihi su ma suka tafi akai amma qarni shine mutanen da suka hadu tare wani zamani ya hada su kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai qarni ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka ko wadanne alkhairi sune qarni na wato qarnin da nake ciki shine duk wanda yayi zamani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da shi to iyakarsa din iyakarsa iyakarsu mutum iyakarsu abinda yasa ake cewa iyakarsu shekara 100 saboda hadisin ara'aytum laylatakum hadhihi fa innahu ala ra'si 100 sana la yakunu ala wajhi al-ard mimman huwa 'alayha al-an annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace kun ga wannan daren naku to shekara 100 ba za ta wuce ba ya zamanto wani wanda yake da rai a bayan kasa da yake a nan da ya zamanto yana da rai saboda haka a wannan shekara 100 din ya zamanto akhir man mata min as-sahaba abu tufail amir ibn watila shine na karshe ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 110 bayan hijira ta dace da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan huduba ta su a shekarar da ya bar duniya to Allah yace makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan kasa wannan ishara ne ga karfin mulkin su kuma suna gani irin abin da samudawa suka yi quraishi ba su yi wannan ba irin labarin da ake bayarwa na adawa quraishi ba su da wannan karfin tunda adawa su ne suke cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu tsananin karfi wa idza batashtum jabbarin in suka tashi yakin jabbirawa suke yi ba sa cin nasara mai sauki sai sun ci nasara ta barna akan wanda zai zo yace zai yaki da su to Allah ya ba su mulki irin mulkin da bai ba ku ba saboda haka suna da karfi fiye da karfin ku kuma tamkini din nan a bayan kasa wato sun mallake kasa fiye da yadda ku kuka mallake ta kuma Allah ta'ala ya ambaci irin ni'imar da ya musu wa arsalna samaa alaihim midrara muka sanya sama tana kurara akan su da azziki wato da ruwan sama midraran shine wato kaseeran fi waqtin ba'da waqtin da yawa kuma a lokaci bayan lokaci ba da yawa lokaci ɗaya ba shikenan ya yanki a'a in yazo da yawa din ya sake zuwa da yawa wannan ishara ne akan wadatar abinci tunda idan ya zamanto kan cewa akwai ruwan sama da yawa za a yi noma in aka yi noma da yawa za a yi girbi in aka yi girbi da yawa zai zamanto abinda ake da shi ba hannu baka hannu kwarya bane akwai abinda za a ajiye a store in aka ajiye a store waɗansu mabukata za su zo saboda haka mabukata suka zo za a sayar musu kaga kasuwanci ya zo an samu kuɗi da wannan kuɗin sai a je a sayo kayan yaƙi in aka sayo kayan yaƙi a je a biya wato masu sassaka a ɗauke su aiki su sassaka silke su sassaka takobi da sauransu in aka samu kayan yaƙi za a je a iya kai hari in aka kai hari za a samu ganima shikenan kaga karfi ya zo dauna ta tabbata kenan duk daga me daga arzikin da Allah ya kawo daga sama na noma waja'alnal anhara tajri min tahti ko muka sanya ƙormuna gudana a ƙarƙashin su a lokacin da ba a ruwa sai ai noman lambu in aka yi noman lambu a dara ƙara samun arziki a dara ƙara samun wadata sai ya zamanto maimakon kawai a tsaya akan noma sai kuma aka yi zuwa ga sana'a sai aka ake samun karfi saboda haka wato al'umma ce wanda yake sun kafa ci gaba sun kafa civilization da haka ne ake samun ci gaba da arziki to amma Allah madaukakin sarki yace fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka su saboda zanuban su kuma halakar su sananniya ce adawa halaka su Allah yayi samudawa halaka su akai me yasa aka halakar da su bi sababi dhunubihim alba dinan li sababiyya saboda zanuban su akwai waɗanda Allah ya halaka su da asaiha akwai wanda Allah ya halaka su da tufana akwai wanda Allah ya halaka su da darewar ƙasa sun ka nitse a cikinta akwai wanda Allah ya halaka su da ruwan duwatsu daga sama kowa daga da nau'i daban-daban fa kullun akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna da nau'i daban-daban wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma sai Allah ya ce muka halacci waɗansu al'ummomin daban waɗansu mutane daban ƙarni daban na mutane suka zo suka mare gurbin su su ma kuma domin Allah ya ga yaya za su saboda haka wannan ita ce sunnar Allah. Idan mutane Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a bayan kasa suka karyata annabawansa suka yi zunubi sai Allah ya halaka su, sannan ya kawo waɗansu su kuma Allah ya jarraba su ya gani yaya za su yi. Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin, da mun sassaukar da littafi a gare ka, fi qirtasin a cikin takarda. Al-qirtas shine takarda, wato ya zamanto duk lokacin da alqur'ani zai zo ba kawai za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bane, a'a sai a ga takarda ta zo daga sama, malaika ya zo sai a ga ya fito ya tara mutane ya zo ya karanta musu ga takarda daga sama ta zo ku. To da haka Allah ya rinka yi da alqur'ani din, aka rinka saukar da shi. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, da kafirai sun ce wannan ba komai bane face sihiri mabayyani. Kaji an ce daga sama ake sako da abu, ai kai ma kun san, kai ma ka sani, kai an yi wasa da hankalinka ne. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun, da za mu bude musu kofofin sama ya zama to suna tattakawa matattakar ha ga sai suna hawa sama, da sai ka ji sun ce innama sukirat absaruna, ai an yi mana rufa ido ne, bal nahnu qaumun mashhurun, sihiri ake mana. Saboda dan kasancewa wato ba wai aya ce za ta samu tani su imani ba, abin da yake sa mutane su imani abu ne wanda yake a cikin zuciya, tasdiq ne, gaskatawa. Kuma babbar aya ai sun riga sun gani ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babbar aya, aya da babu kamar sa. Shi yasa Allah ta'ala yake faqad labitu fikum umran min qabli, na rayu shekaru a cikin ku, wannan ta ishe ku ta zamanto aya, na rayu shekaru a cikin ku, ya rayu a cikin mushrikai har suka ce masa laqabi al-amin, amintacce, suka san cewa baya ƙarya, suka yi masa shaida. Abu Sufyan yace hal jarrabtum minhu kadiba, yace bamu taba sanin sa da ƙarya ba, bal muna kiransa ma al-amin. So haka wannan ta ishe su aya. Yanzu wanda zai zamanto cewa ba zai yi ƙarya ba, ba zai ma wulaƙantaccen bawa ko baiwa ko kuyan gaya mata ƙarya ba, sai je ya jajiƙo ƙarya ga rabbul alami, ya tsallake kowa da kowa ya tafi ya ce Allah zai ma ƙarya. Wulaƙantacce wanda bai kai komai ba, alwalida, wulaƙantacciyar baiwa kuyan gaya bai mata ƙarya ba, saboda yana kula da haƙƙinta kuma yana ganin kan cewa ƙarya ba abin yi ba ne, amma sai rasa wanda zai ma ƙarya sai Allah. Saboda haka aya ta riga ta zo, neman abubuwa na ban mamaki na saba al'ada ba shine zai sa mutane su imani ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya san da wannan, shi yasa ya ce da ma mun saukar musu da littafin kamar yadda suke faɗa, tunda ai su suka nema, suka ce walan nu'mina lil ruqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u aw tarqa fis samaa walan nu'mina lil ruqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Suka ce cikin abubuwan da suka jera wato abin nan ka'idodin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, lanu min laka ta tabjura lana min al-ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi sama, suka jera masa abubuwan da zai yi. Daga ciki suka ce ka tattaka ka hau sama, in ma ka tattaka ka hau sama muka ganka gashi nan ka shiga sama, an bude maka ka shige ta, ba za mu yadda da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, har sai ka sauko mana da littafi da zamu karanta, ka kawo mu karanta daga saman ka dauko shi. To Allah yake da ma an yi wannan din, aka saukar musu da littafin daga sama suna karantawa. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, das kafiri zasu ce wannan ba komai bane face sihiri wanda yake mabayyani. Wa qalu laula unzila alayhi malak, kuma suka ce me yasa ba a saukar da mala'ika gare shi ba. Allah yake walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun, da mun saukar da mala'ika to da an riga da sai a hukunta al'amari, da al'amarin an riga an hukunta shi, thumma la yunzarun, sannan ba za a saurara musu ba. Domin mala'iku in dai suka sauka to al'amarin Allah ya riga ya zo, saboda su mala'iku ba za su dauki kafirci ba. In mala'iku ne suka zo suka ji wannan kafirci da umarnin Allah shikenan kifa kasa za su. Shi yasa yayin da suka sauko zuwa wajen annabi, suka sauko wajen annabi Ibrahim suka yi masa albushir, suka ce to sun zo ne za su tafi wajen mutane, za su je su halakar da mutanen annabi Nuh, mutanen annabi Nuh. Mala'ik annabi Ibrahim yace inna fiha luta, annabi Lut yana ciki, suka ce nahnu a'lamu biman fiha lanajiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghadirin. Annabi Ibrahim da yazo suka ce yujadiluna fi qaumi Lut, me suka ce masa kace ya ibrahimu a'rid an hada kabar wannan magana innahu qad jaa amru innahu qad jaa amru rabbik umalu ubangijinka ya riga ya zo in mala'iku suka riga suka sauko Allah ya saukar da su da zatar da al'amarin su to shikenan al'amarin ubangiji ya riga ya zo sai laqudhi al'amr al'amarin Allah ya an riga an hukunta shi idan da mala'iku za su sauko to da al'amarin an riga an hukunta shi sai dai su sauko da azaba domin ko dai su imani ko kuma shikenan halaka ce shi yasa Allah ta'ala yake cewa yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin a ranar da za su ga mala'iku to babu albushir a wannan rana ga mushrikai ga mujrimai dan in dai duk ran da mutum ya ga mala'ika kuma bai imani ba to shikenan waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan ayar shine cewa in dai suka ga mala'iku a yanda Allah ta'ala ya halice su to ba sauran rayuwa ai shikenan mutuwa za su domin wato isharar cewa ba za su iya ganin mala'ika ba ba za su iya ganin mala'ika ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Aisha bai taba ganin mala'ika jibril ba sai a hakikanin halittarsa sai sau biyu bayan an samu fatratul wahyi da ya je dutsen hira yana saukowa ya taho makka ya gan shi akan wata kujera ya cika sama gaba daya ya cike sama saddan ma bainal ufuq ya cike saman gabaki daya yana da fuka-fuki guda 600 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi annabi sai kuma inda sidratul muntaha wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ya gan shi a sama da yi daddaren da aka yi mi'raji ya gan shi a hakikanin sifarsa amma duk sauran zuwan da mala'ika jibril yake yana zuwa ne da sifar mutum ko ya zo a sifar dihya ibn khalifat al-kalbi daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawan kaba wasim kyakkyawa da shi haka yake zuwa da kamarsa wata ran ummu salama ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani mutum da dihya sai ta ji abinda suke magana da dihya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan minbari sai ya rasulullah naga kuna magana da dihyat al-kalbi kuma naji kana faɗan maganganu da kuke magana da shi akan minbari yace kin ga mu yace eh yace to ai ba dihya bane jibrilu ne wani lokaci kuma ya zo masa da sufar a arabi ba kauye matafi shadidu bayadu thiyab shadidu sawada sha'ar la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad da karshe me yace hada jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne yazo muku kaga da dihiya ne za su dauka dihiya ne amma sai zo musu da wata sifa daban saboda haka hatta zuwan nasa ma yana da ya talawwa galibi yana zuwa da sifar dihiya to da mala'ika in mala'ika ku zai zo a hakikanin halittarsa baka isa ka gan shi ba annabawa Allah ya karfafa halittarsu inda za su iya ganin sa ko su ma ba ko shi suke ganin mala'ika ba a hakikanin halittarsa ba ma iya ganin aljanu tunda Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da zuriyarsa suna ganin ku inda ku ba ku ganin su yaya suke ruwa ruwa ne iska iska ne kwalaba kwalaba ne yaya suke ba ka iya ganin su ba in za ka ga shaydan din a yanda yake to da alama kan cewa wani abu zai same ka za ka dan samu tabin hankali to ballantana mala'ika to waɗansu malamai sun fassara kan cewar walau anzalna malakan laqudiya al-amr da mun saukar da mala'ika da za a hukunta al'amari shine sai ajali ya zo duk wanda ya ga mala'ika shikenan ajalin sa zai zo dan ba zai iya dauka ba thumma la yunzarun dan ba za a sanar ku ba za a saurara musu ba duk wayannan aujuh ne wanda yake tahtami idan mala'ika suka zo idan mutum har ya duba ya ga mala'ika to ai shikenan kuma gaibun da aka ce yayi imani da shi bai gan shi ba yayi imani saboda gaskatawa ya zama to kuma kan cewa babu wannan imanin da gaibu kenan wace kuma jarabawa za a yi masa ya gani kiri-kiri shi yasa kaga lokacin da mutum zaka ga zai ga ruhinsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar ruha idha kharaj ittaba'ahu al-basar idan aka zare rai sai gani ya bi shi kowa ya san yana da rai to ba za ka ganshi ba sai randa ka mutu randa ko ka gani ba za ka ga mu ba za ka ba mu wannan labari ba ba za ka rayu da za ka ba da labari ba to amma Allah ya gaya mana labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kai dai ba za ka gaya mana wani ba to ko Allah ya riga ya gaya mana labarin cewa akwai rai din to haka zalika mala'ika mala'iku za su zo su zauna a mutum su ne za su dauki ransa ran da ya gansu to ran na ranar tafiya ce babu sauran sauraro kuma kuma haka ma'anar cewa randa inda Allah zai saukar da mala'iku su zo da al'amarin Ubangiji to babu sauran sauraro za a hukunta al'amari sai azaba Allah ta sauka walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan Allah yace to da ma za mu sanya manzon da za mu turo ya zamanto mala'ika la ja'allahu rajulan da sai mu sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun da sai kuma mu cudanya musu abinda suka riga suka cudanya makansu wato idan da mala'ikan nema inda Allah zai aiko manzo wanda yake shine zai zamanto da mala'ika wato da mala'ika jibrilu shine zai zo ya isar da sako to da Allah sai ya sanya shi ya zamanto mutum qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mala'iku ne a bayan kasa suke tafiya to sai mu sanya musu mala'ika daga sama ya zo musu mala'ika shine jakada to amma tunda mutane ne in ma mala'ikan ne zai zo sai zo a sifar mutum kuma wannan shine hikimar Allah saboda ba zai yu jakada ya zo jakadan da ba za ka iya hulla da shi ba ba za ka iya dauka daga gare shi ba shi yasa idan mala'ika jibril din ya zo a cikin hikimar Allah sai ya zo da sifar mutane to waɗansu suna cewa hadisin Usayd ibn Hudayr da yana sallah da daddare yaga waɗansu fitulu kamar girgije yana yaga waɗansu fitulu a sama da gashi kashe gari kuma yaga dokin sa yana ta zabura kashe gari yaje ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace sakina ce take sauka da karatun alqur'ani a wata riwayar mala'iku ne suke saukowa suke saura ga karatun ka na alqur'ani to mala'iku ya gani kenan tunda gashi ba a sifar mutane bane inda ya akai in mala'iku ne to ya zami da wannan ayar la qudiya al-amr ba hukunta al'amari gare su ba to wadan suka ce ai wadannan mala'ikun da ake nufi mala'iku da suka mala'ikun azaba amma mala'ikun da suke sauka ga karatun alqur'ani babu dalili shi ma a cikin wannan hadisin akan cewa ai mala'ikun ya gani haske ya gani kamar wato fitulu haka yace ya gani wannan hasken ba yana nufin kan cewa su ne ainihin wato surar mala'ikun da ya gani a haka ba kuma ba lalle ya zamanto cewar ba lalle ya zamanto kan cewar su ne mala'ikun da Allah yake nufi akan cewa in suka sauko Allah zai hukunta al'amari ya zamanto kan cewa halaka ta zo ba za a saurara ba wannan mala'ikun azaba ake nufi amma waɗannan mala'iku waɗanda suka kusanto ga sauraron karatun alqur'ani akwai mala'iku da dama wanda suke saukowa bayan kasa amma ba ma sanin su akwai mala'ikun da suke zuwa majalisin nan ko ba haka ba akwai mala'iku da suke zuwa majalisin nan suna nan tare da mu mun yi imani da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hadisin da Tirmidhi ya ruwaito cewa mutane ba su taba haduwa ba a dakin Allah suna karanta littafin Allah suna darasin sa face sakina ta lullube su rahama ta lullube su ko mala'iku sun mala'iku sun wa haffatuhumul mala'ika sun kewaye su wato sun rufe su saboda haka akwai mala'iku haka zalika kuma yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'ikun dare da na rana da suke zuwa to saboda haka akwai mala'iku da suke zuwa amma ba ma ganin su kuma bara Usayd ibn Hudayr ya ga wannan haske mala'iku din ne ya gani kuma da wanda sifa ya gansu hadisin bai yi bayani ba an ce dai ya gani mithlul masabih kamar wato fitulu wanda suke a sama to ashahid Allah ta'ala yace da zai sanya wanda zai aiko kamar yadda suka nema mala'ika ya zo to da mala'ikan zai sanya manzo to da Allah madaukakin sarki yace sai ya sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun sai mu cuda musu abin da suka cuda makansu wato da suka cuda kan cewa me ya cuka cuda makansu kan cewar ba za su yi imani ba bayan gaskiya ta bayyana a gare su to da abin da suka nema da suke cewa shine zai sa su yi imani idan ya zo ba za su yi imanin ba dan sun riga sun cuda gaskiya tare da ƙarya tare da su me ya cuda gaskiya da suke tare da ƙarya sun ga gaskiya sun ce ba za su yi imani da ita ba faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu sun san gaskiya ce to dan haka duk wanda yake cewar duk wanda zai ga aya duk wanda zai ga alamar gaskiya zuciyarsa ta gaya masa cewa wannan abin gaskiya ne ya take ya bujire ya cije cewa ba zai yi ba kuma kogirau a jikinsa to yayin da zai ga aya da ta komai karfi ba zai imani ba dan a lokacin nan Allah madaukakin sarki kuma ba zai bashi tawfiki ba shine ma'ana wala labasna alaihim shine Allah ba zai ba su tawfiki ba sai ya cudanya musu ya zamanto wato ya kyale shaydan ya zamanto yayi faitsara akan su wa'azi shaydan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuciyar kowane dan adam tana da wato tana da ilhami na shaydan da ilhami na mala'ika ilhamin mala'ika shine wato wato yin yau mutun alƙawari da alkhairi da kuma gaskatawa da gaskiya na shaydan kuwa yau mutun alƙawarin sharri ya kuma ƙaryata ya kuma sanya mishi masa ƙaryata gaskiya ƙaryata gaskiya saboda haka wanda yayin da zai zamanto in ya zamanto cewar mutun ya rinjayar da na mala'ika sai ya imani da gaskiya ya fuskanci alkhairi in ya rinjayar da na shaydan sai ya ƙaryata gaskiya ya amfani ya zamanto ya bi sharri to bayan Allah ya faɗi waɗannan halaye na mushrikai sai kuma Allah ta'ala yayi lallashi ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik Allah ta'ala yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik wallahi haqiqa an yi izgili da manzanni gabaninka ya rasulullah fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suka kasance kafiran suna izgili da shi sai ya tabbata akan su sai ya fada akan su wato wannan rarrashi ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi izgili da in sun maka izgili ba kai ne aka fara ma izgili ba gabanin ka manzanni sun zo an yi musu izgili kuma yaya karshen ya kasance masu izgilin abinda suka kasance suna aika suna yin izgili da shi din suna aibatawa suna wasa da shi na ayoyin Allah shine din yazo ya same su saboda haka su ma waɗannan zai zo ya same su ya rasulullah ya akai da mutanen annabi nuhu wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min yana yin wato kira kwalakwale jirgin ruwa idan jama'a manyan mutane sun zo daga cikin mutanen sun zo sun wuce sai su kama izgili da shi yau kuma an koma kafinta ne da'awa ta daina ci kafinta kuma aka koma izgili dai da in abin da za su fara qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kun yi izgili da mu yanzu fa saufa mu ma za mu zo mu yi izgili da ku kamar yadda kuke izgili din sai gashi da ruwan dufa ne yazo da shi da waɗanda suke tare da shi su ne kada Allah ya tsirar suna izgili da suna cewa to ku je ku samu matsira ku je kan tudun can ku je can mana ga can ma ku je yayin da suke ganin halaka ta zo musu yanzu kuma a yanzu ne kuma za ku yi mana izgili to da ba haka kuke mana ba in tasharu minna fa inna nasharu minkum to Allah ta'ala ya ce ya rasulullah kada ka damu annabawa gabaninka su ma haka ake musu to sannan Allah ya kirawo mutane baki ɗaya da mushrikai da musulmin ma yace Allah ta'ala yace qul siru fil ard ka ce musu ya rasulullah siru fil ard ku yi tafiya a bayan kasa thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin idan kun yi tafiyar daga baya ku duba ku gani yaya karshen waɗanda suka ƙareta annabawa ya kasance wato wannan ayar a wani wajen Allah yakan ce qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin amma nan sai ta zo da thumma thumma kuma kun san littarahi ce fa kuma litta'qib ku yi tafiya daga kun yi tafiyar ku ga karshen waɗanda kafire ya karshen kafire yake da aka kawo da fa nuna cin cewa ku yi tafiyar ne don ku ga karshen kafire wato tafiyar ta ku ta zamanto ta neman ilimi ne akan sanin menene aƙibar waɗanda suka kare ta annabawa ya kasance wato tafiya don izina ku yi tafiya don bincike na tarihin al'umomi da yanda suka yi mu'amala da annabawa da yanda karshen su ya kasance wato kenan mutum ka je ka ga in ka ji an ce ga inda Allah ya halakar da mutanen annabi Lut ka je ka gani ga inda aka halakar da mutanen Annabi Salihu ka je ka gani, ga inda aka halakar da adawa ka je ka gani, domin ka ga ya karshen su yake dan kai izina. Wannan ku da aka kawo da thumma ulsiru fil ard, an ce ku yi tafiya a bayan kasa. Saboda haka ku yi tafiya a bayan kasa dan ku ga karshen waɗanda suka halaka, da ma kuma dan wani abu ma daban, ko ma dan menene, in dai na halal ne ku yi tafiya a bayan kasa, wato kira ne kan ai tafiya. Thumma nzuru, to idan kun yi tafiya, to a yayin tafiyar taku kuma sai ku dora wata manufa akan tafiyar, shine ku rinka, in kuna tafiyar ku rinka yin izina, ku rinka duba ayoyi na Allah yaya karshen kafirai ya kasance. Sai zaman to wannan ayar wato ta halatta ayi tafiya da dukkan wata manufa ta halal. To amma kuma yayin da ake tafiyar a dora akan wannan manufar ta bincike, ayi bincike a ga yaya karshen kafirai ya kasance. Wato kenan wannan ishara ne akan cewar Allah ya sanya mana a cikin tarihin ɗan adam da a cikin ilimin tafiye-tafiye da a cikin ilimin da Allah ya sa duniya take kunshe da shi, wanda ya hada ilimin tarihi da ilimin geography da ilimin geology da ilimin anthropology, duk waɗannan ilimai a ciki Allah madaukakin sarki ya ce mu yi amfani da su domin mu ga yaya ƙarshen kafirai ya kasance. Wato kenan in muka bi waɗannan ilmai waɗannan ilmomi za mu gano alamomin gaskiyar manzanni da alamomin gaskiyar saƙon Allah jalla wa'ala, kuma za mu gane cewar za mu gane sunnar Allah wajen mu'amalarsa tare da wanda suke karanta annabawan Allah. To amma tarihi yanzu ba don haka ake karanta shi ba, geography ba don haka ake karanta shi ba. Saboda haka ta yaya za a musuluntar da waɗannan ilmai, shine a assasa wannan a ciki. Ka musuluntar da ilimin, ba wai karatun ilimin ne yake kafirci ba, kamar yadda waɗansu suke tsammani haka ne, ba haka ba ne, ba karatun ne kafirci ba. Aƙidar kafirci da aka sa a cikin karatu shi ne kafirci. Saboda haka ka cire wannan aƙidar ta kafirci ka sa aƙidar musulunci, ta ka musuluntar da shi, shi ne abinda ake ce ma islamization of knowledge, a musuluntar da ilimi. Idan yanzu ka je ka karanta labarin civilization ɗin Maya na Aztec civilization na wato na Mexico da kudancin America, ka ga yadda waɗannan mutanen yaya aƙidar su take dangane da Allah, yaya aƙidar su take dangane da lahira da wuta, yaya irin tatsuniyoyin da suke ciki a cikin labarurrukansu, za ka sun baka labarin wani gagarumin batu ta gagarumin masifa da ta same su, ya zama ta ƙarar da su gabaki ɗaya sai ƙalilan daga ciki. Duk wannan aya ce ta sunnar Allah dangane da yadda yake yi da mutane yayin da ya aiko manzanni ya zuwa gare su. Saboda haka ko da Allah bai ba mu labarin annabin da aka aiko ma mutanen Aztec ba, daga cikin labarinsu za ka gano sunnar Allah a cikin wannan. To ka rinka karanta tarihi da binciken irin waɗannan, ka ga irin darussa da Allah ta'ala ya sanya wanda zai ƙara maka imani. Menene zai sa ka ƙara imani? Ya zama to ka sanya Alkur'ani shine imaminka, ka ga abinda Alkur'ani ya ƙunsa, wato abinda Alkur'ani ya yi ishara gare shi na irin waɗannan mutanen abubuwa, ba da takallufi ba, ka ce dole sai ka fassara Alkur'ani da abinda binciken science ya nuna, ko abinda binciken tarihi ko binciken geography ya nuna. A'a, kada kai wannan gangancin, amma kai isti'inasi da abinda Alkur'ani ya yi ishara. Idan ka ga isharar tana nan a cikin tarihin mutane, wannan tarihin da ka gani ya ƙara maka ƙarfin imani wajen gaskata Alkur'ani. To sai ya zamanto kan cewar abinda Allah yake kiran al'umomi su yi, kai ma ka yi shi. Siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin, ƙarshen wanda suka ƙaryata ɗaya ne kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya halaka su saboda ƙaryatawar da suka yi, kuma Allah ya tsirar da annabawa da mabiyan annabawa saboda gaskatawar da suka yi. Wannan ita ce sunnar, ita ce kuma shine kuma darasin da zaka samu, kuma shine wanda yake zai ƙara maka imani. Kuma komai yawan darasin da ka samu, komai yawan adadin al'ummomin da ka samu, ba zai yawa ba, tunda kaga gashi nan Allah zai kawo maka ya kawo maka mutanen Annabi Nuhu, Annabi Hud, mutanen Annabi Nuhu da yanda ya halakar da su, ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin, ya kawo maka mutanen Adawa inna fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin ya kawo maka mutanen Annabi Salihu inna fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin Annabi Lutu inna fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum haka dai komai yawan su a cikin kowanne inna fi dhalika laaya to haka muke so mu ga ayar mu zaman to masu imani sai dama wannan shine amfanin aya ta nuna ta kai mu zuwa ga imani kada mu zamanto kamar yadda Allah yake cewa mata na aktsaruhum mu'minin yawan su ba masu imani bane mu zamanto wanda zamu yi imani Allah madaukakin sarki ya kara mana imani da alqur'ani Allah ya fahimtar da mu darasi da ayoyi a cikin sa Allah ya bamu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqat tilawatihi to kamar yadda muka ce goban Allah ya kai mu zamu tsayar da karatun mu na tafsiri saboda ha gobe zamu yi darasi na karshe insha Allah a cikin tafsirin wannan shekara zamu yi kokari mu ansa yawa yawan tambayoyin da aka yi insha Allah amma duk da haka kuma din da zamu karanta daidai abin da ya sauka daga cikin wannan sura insha Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.